الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta Litinin. Yau ina je 28 kenan ko? Ga watan Dhulhijja, shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda wannan shi ne zai zama darasinmu na ƙarshe a cikin wannan shekara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da muka karanta da wanda za mu yi a gaba. Allah Ubangiji ya karɓa mana dukkan ibadunmu da muka gabatar cikin wannan shekara da shekarun da suka gabata. Allah Ubangiji ya kyautata mana yanayinmu a gaba, ya ba mu ikon samun istiqama. Za mu ci gaba darasin da muke yi cikin wannan littafi mai albarka na Adda'u wad-Dawa na Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Muna cikin bayanai da malam yake yi dangane da wata tambaya, hal du'a'u yaruddu al-qada. Mun ji bayani da aka gangaro har zuwa wata gaba. Ya ambata mana a gaban ƙarshe wasu dalilai a cikin Al-Qur'ani, inda Allah subhanahu wata'ala ya ta'allaka faruwan abubuwa da yawa, imma ababen da suka kasance qada'i kauni ko kuma wanda suka kasance qada'un ne shar'i, ya ta'allaka su da sabubba. Don haka malam yake jaddada mana cewa dukkan al'amura da suke wakana wanda Allah ya riga ya hukunta, ya ta'allaka su da sabubba, imma nan duniya imma lahira. Kenan sai ya zamanto babu hukunci da hukunci ba yakan zo ne kawai haka nan, a'a, yakan zo a bisa wani dalili da Allah ta'ala dama ya riga ya hukunta. Don haka da abin da ya faru din da sababin nasa duka suna cikin wato kaddara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda shine malam yace mu dan koma baya kadan. Wa bil jumla adunqule fal qur'anu min awwalihi ila akhirihi, shi alqur'ani tun daga farkon sa har zuwa karshen sa, sarihun fi tarattubil jazaa'i bil khair wash shar wal ahkamil kauniyya wal amriyya ala al asbab. Qur'ani tun daga farko har karshe ya bayyana qarara wajen jeranta hukunci, imma na alheri, imma abin da aka hukunta sakamako na abin da aka yi na shari, da kuma hukunce-hukunce da ke faruwa na halittun Allah, da kuma hukunce-hukunce wanda Allah ta'ala ya umarni ya shar'anta. Duka Allah ya ta'allaka su a kayan sabubba kamar yadda Al-Qur'ani ya bayyana. Bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah, malam yace bari jeranta hukunce-hukunce ma da ke faruwa a duniya da ma sakamako da zai samu a lahira, imma mai daɗi ko akasinsa, wa masalihihima, da ababen da zai kyautata duniya ko ya kyautata lahira, wa mafasidihima, da abubuwan da zai ɓata wa mutum duniyarsa ko ya ɓata masa lahira. Duka Qur'ani ya jeranta su alal asbabi wal a'mal, kowanne yana faruwa ne akan wani sababi, shi yake sabbaba faruwan haka. Sannan an jeranta shi akan ayyuka ne suke sabbaba haka, kamar yadda aiki yake kaiwa mutum aljanna, fa ni'ma ajrul amilin, Allah Ta'ala ya ambata. Udkhuluha bima kuntum ta'malun. Kaga an ambata shiga aljanna an ta'allaka shi da aiki. To haka al'amura duka suke. Malam yace wa man faquha hadhihi al-mas'ala. Duk wanda ya fahimci wannan mas'ala kyakkyawar fahimta. Wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul. Kuma ya lura da ita. Yadda ya kamata a lura da ita. In tafa'a biha zai amfana da wannan mas'ala din in ya samu kyakkyawar fahimta akan yadda kaddara Allah ya ta'allaka ta da sababi zai amfana da ita ghayatan naf'i kaiwa matuka matukar amfana wato zai amfana da wannan mas'ala matukar amfana in dai ya fahimce ta kuma yayi lura da abin da Allah ta'ala ya sanya a cikin hikima وَمَنْ يَتَّكِلْ عَلَى الْقَدْرِ جَهَلًا مِنْهُ amma wanda ya dogara akan kaddara kawai ya nade hannayensa duk abin da Allah ya kaddara ai zai faru tayi ran gini ran zane sai ya tsaya a iya haka saboda jahilcin sa wa ajazan saboda ragwantakar sa wa tafridan saboda sakacin sa wa ida'atan saboda lalata ayyuka fa yakunu tawakkuluhu ajaza to kenan tawakkalin sa anan ba abin yabo bane ya zama to ragwantaka ya zama rago domin ba a nadewa hannu ka ce zaka koshi sai ka ci abinci ba zaka zauna kawai kana shantake arziki ya zo maka ba zaka fita ka je ka nema ne haka lamarin yake dan haka duk abin da kake bi daka san biyan bukatar sa wanda kaddara ce ta Allah ka kan sa masa sababi dan samar da shi to dan haka duk wannan yana kawo dalile ne ansa akayin cewa addu'a kaddara ce wato kaddara ubangiji tana faruwa kamar yadda Allah ya hukunta amma addu'a sababi ne na faruwar kaddara to duk wanda yace zai dogara kawai ga kaddara to fa yakunu tawakkuluhu ajaza tawakkalin nasa yanzu ya zama ragwantaka wa ajazuhu tawakkula ragwantakan nasa da yake yanzu shine mai da shi a matsayin tawakkali wanda ba haka tawakkali yake ba tawakkali shine al-akhdhu bil asbab kamar da al'amari zuwa ga Allah kuma kai riko da sababi wannan shine tawakkali annabi sallallahu alaihi wasallama wani yazo sai ya daura ya sauka kai raƙumin sa annabi yace ya baka daura raƙumin ba sai yace tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah Allah zai tsare min fita in Allah ya hukunta abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqil wa tawakkal au kama kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaje ka daureta tukunna sai ka dogara ga Allah kaga annabi ya nuna masa ashe dogaro ga Allah na gaske shine kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah shine me yi ba abin da yake fita daga hukuncin sa kuma sai kai riko da sababin da zai kai ka zuwa ga biyan bukata irin wanda shari'a ta zayyana mana yace balil faqihu kullal faqih kai wanda yake mai fahimtar addini dukkan fahimtan addini allazi yaruddu alqadara bil qadri wanda yake tunkudewa kaddara da kaddara me ake nufi tunkuda kaddara da kaddara wato kenan kaddara tana tafiya ne tana saraya ne ana samun kariya da ita ne da wata kaddara haka ne ko mutum ne ya samu kudin sa zaka ga yadda zai adana shi ko ba haka bane zai masa kyakkyawan adanu kudin ka a ce kudi ne a cikin jaka kulawa da shi kake kuma ba zaka yi doni ya gani ba zaka samu wani gudu zaka adana ko ka kai shi banki ka ajiye yanzu tsarewa da Allah ya yi madukiyar ka farawo bai sace ba ko kuma shagonka da ka zuba masa kaya jari sai ka sa kofa mai karfi ka saka kwadina original kuma ka kawo mai gadi kuma sai aka shekara da shekaru ba a isa ta a shagonka ba wannan kariyar da ka samu kaddara ce ko ba kaddara ba menene ya sabbaba ta matakan da ka dauka ko su matakan da ka dauka kaddara ne su ma ko ba kaddara ba Allah ne ya kaddara zaka dau matakan wanda kuma Allah bai kaddara dukiyarsa za ta tsaro ba sai ya kasa daukan mataki shi kuma sai kaga an masa ta to kaga idan yace ya dogara ga Allah ne kawai ya nade hannu bai dau mataki ba aka masa ta to shine wanda aka ce fa yakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkula amma wanda ya san kikkiawar fahimta to shine wanda yake tunkuda kaddara da kaddara wata mummunan abu ne yake fuskantowa sai ka dukufa wajen addu'a ka dukufa wajen madaidaice mu ubangiji da irin ababen da ya kamata a roke shi da shi sai kuma Allah ta'ala sai ya kauda wannan mummunan kaddara sai bata faru ba wanda da kake fargaba yanzu addu'arka kaddara ce ko ba kaddara ba ita ce ta sabbaba wancan tunkude maka musibar bata same ka ba wanda da an kaddarta ta amma addu'arka sai ta zama sababi na tunkuda wancan kaddara mun gane matsalar to shine yace wanda yake da kyakkyawan fahimta a addini al-faqihu kullal faqih alladhi yaruddu al-qadara bil qadar shine wanda yake mai da kaddara da kaddara wa yadfa'u al-qadara bil qadar yake tunkudewa kaddara da wata kaddara wa yu'aridu al-qadara bil qadar yake abin nan fuskantan wata kaddara da wata kaddara bal la yumkinu al-insanu an ya'isha illa bi zalik kai baya ma yuwa dan adam ya rayu sai da wannan sai da wannan salon tunkuda wata kaddara da wata kaddara dama haka dan adam yake rayuwa ya tunkuda wata kaddara da wata kaddara shin rayuwar dan adam daga farkon ta zuwa karshen ta rubutacciya ce ko ba rubutacciya ba rubutacciya ce kullun fi kitabin mubin kome yana cikin lauhil mahfuz Allah ya kaddara shi to sai kaga dan adam ya tashi ya tafi neman abinci kuma sai ya samu abincin yanzu da dama na tayi yau da ina zan tafi gewaya gona ta naga ruwan saman ya kai gonar tamu ne koko dai a hanya sai naga waɗanda da ba su shuka ba ana ta shuka ana ta huda waɗansu ana huda waɗansu suna shuka ko ina kace kace cikin jeji saboda an samu mamakon ruwa jiya ko haka abin me kai su jejin neman abinci ko aje ai shuka to idan akai shukan nan shin ba tsiron ne yake fitowa ba kuma daga kai shuka sai ka zo ka zauna ka jira kaka ina akwai bibiya da ake yi da wata dawainiya akwai wani ma na masa waya yace min ni fa ina gona eh gashi nan ba sai na kama suna ba to kage sai an yi bibiya za a yi ta bi ba wai kawai shukan za a yace ai tunda na riga na shuka in Allah ya kaddara zai fito za mu samu buhuna a bibiya ake yi sai kaga dan adam yana sake bi yaushe za a yi noman farko yaushe za a saka taki yaushe za a yi rage yaushe za a yi kaza ana ta bibiya har lokacin kuma yana sanyawa ana dan kewayawa ana dubawa kar masu son zuciya su je su riga shi yankewa ko to haka rayuwar dan adam take kullun yana bibiyar kaddara ne da wata kaddara dama haka abin nan sa take yana bibiyan wata kaddara ne da wata kaddara wannan aikin da yake yi Allah ne ya kaddara zai yi domin ya samu me ya samu amfanin gona wanda kuma kaddara ce ta ubangiji kai yanzu akhdhu bil asbab bisababi kake yi amma waye mai asalin samar da amfanin ta iya yiwa dukkan abin da ake bukata a gona amma kuma ba samu amfanin ba so da Allah bai kaddara zaka samu amfani kai dai kai amfani da kaddara wajen samowa kaddara amma Allah bai kaddara za a samu ba to dan haka shine malai yace bal la yumkinu al-insanu an ya'isha illa bi zalik dan adam bai yiwa ma ya rayu sai ta wannan hanya neman kaddara da wata kaddara fa innal ju'a wal atasha domin da yunwa da kishirwa wal barada da sanyi da zaka ji lokacin hunturu ka samu babban barko wa anwa'al makhawifi wal mahazir da nau'o'in ababan da suke bada tsoro da abubuwan da ake son kiyayewa hiya min al qadar dukkan su a cikin kaddara suke yunwa yin ta san mutun kaddara ne Allah ya kaddara zai ji yunwa in ya ji kishirwa Allah ya kaddara zai ji kishirwa in sanyi yazo shi Allah ya kaddara sanyi zai zo ya addabi mutane in zafi yazo Allah ya kaddara zafin zai zo ya addabi jama'a haka ne ko abubuwan da ake tsoro duka kaddara ne yanzu an samu wani sabon shegantaka da ake yi ko fisgen waya ko abinda kake fargaba ne ai kar ya faru gare ka idan har ka ji labarin cewa a waje kaza ana yawan fisgen waya me kake yi sai ka kiyaye ka dauta ka tsantsan to ta ka tsantsan din da kai ba kaddara bace kaddara ce kai riko da ita domin ka na faruwar wata kaddara to dan adam bai rayuwa sai da shi wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadar bil qadar don haka mallai ce halitta baki dayan su da mutun da dabbobi sa'una duka suna gudana ne suna rayuwar su ne suna ayyuka ne fi daf'i hadha al qadar bil qadar la tunkudewa irin wannan kaddara da wata kaddara ko dabbobi ne akwai matakan da suke dauka domin su hana faruwan wani abu akan su zaka ga suna kiyaye musamman dabbobin daji sun san irin yadda suke yi in bacci zai yi ya san wajen da zai je kwanta ya bacci saboda daga ya ji motsi zai iya farkawa to haka Allah ya halitta tun kuda kaddara da kaddara to don haka ashe tunda haka tsarin yake yaushe zaka ce addu'a kuma ko ayita ko kar ayita duk daya bai taba zama dai ba daka idan kana neman samuwan amfani roki ubangijinka in kana neman ubangiji ya kare ka daga wani abu roki ubangijinka ita addu'ar kaddara ce da take mai da kaddara Allah ya samu dace mallan ya ce wa hakaza man waqafahu man waffaqahu Allah wa alhamahu rushdahu yadfa'u qadra al-uqubati al-ukhrawiyya bi qadri at-taubati wal-imani wal a'mal kun gani inda mallan ya kawo muku yace haka nan kuma lamarin yake tunda mun fahimci cewa kaddara dama ana amfani da ita ne wajen tunkuda wata kaddara kamar misali dai abinda kowa ba zai musu ba yunwa da kishirwa kaddara ce ta Allah amma mutum baya zama yace in Allah ya kaddara mun koshi kawai zan je na koshi abinci yake nema ashe neman abincin da ya kaddara ce dan ya tunkuda me ya tunkuda kaddara mara dadi ta yunwa to haka lamarin yake man waffaqahu Allah duk wanda Allah ya datar da shi zuwa ga kyakkyawar fahimta wa alhamahu rushdahu Allah ya kimsa masa shiriyarsa ya dafa'u qadara al-uqubati al-ukhrawiyya yakan yi kokarin tunkudewa kaddara ta lahira musamman mummunar kaddara ta lahira bi kadari taubati wal imani wal a'mali da kaddara ta tuba da kaddara ta imani da kaddara ta ayyuka masu kyau mun gane batun ko ai Allah ya riga ya rubuta wani dan wuta ne wani dan aljanna ne amma haka mutane zasu zo na su nade hannu annabi ya ce kar ku yi haka fa kullu miyassaru lima khuliqa lahu kowa an hore masa hanyar da aka halice shi domin ta i'malu yace ku yi ta aiki don haka kaga wanda yake da kyakkyawan fahimta to shine ba zai ce abinda Allah ya kaddara na shiga aljanna in dan aljanna ne zai shiga ba abinda Allah ya kaddara na wuta in mutun dan wuta ne duk aikin da yayi ba zai shiga ba a'a wanda ya fahimci ashe ana tunkuda kaddara da kaddara gashi mun ji ayoyi a baya da suke bayanin cewa hatta kaddara ta lahira Allah ya ta'allaka ta da wata kaddara ta duniya kaddara na ayyuka wani sakamakon za a samu a lahira an ta'allaka shi da sababi na ayyuka to kenan wanda ya fahimci wannan zai yi ta yin kokari mummunar kaddara ta lahira ya ga ya magance ta ya tunkuda aukuwarta da kaddara ta yin imani mai kyau ya inganta imaninsa da kaddara na tuba in yana yin laifuffuka ko baya laifuffuka ya ci gaba da tuba da kaddara na dagewa akan ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake so wajibi ne domin waɗannan su ne ababen da suke sabbaba maka kaddara mai kyau a kiyama ko kuma su tunkuɗe maka kaddara mummuna ta kiyama wato wal a'mali salihah da kuma ayyuka wanda suke masu kyau فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا دمو ودان ابوبو da aka ambata al-iman as-sahih imani ingantacce da at-taubatu da kuma al-a'malu as-salihah sune wizanul qadr al-mukhawwaf fi ad-dunya sune ma'auni na qaddarar da ake tsorace mata a nan duniya wa ma yudadduhu sawa to haka nan abin da ya wanince shi ma daidai wa daida ko kuma haza din ne yana ishara ne dangane da wadancan ababen da aka so mu jerantawa na farko alju'u wal aqashu wa anwa'ul makhawif wal mahadhir wala alla yana ishara zuwa gare su ne wadancan abubuwa kaddara ce ta duniya yunwa kishirwa abubuwan da ake fargabar faruwar su a nan duniya wanda za su kawo matsala da ababen da ake san kiyayewa ana shiga taitayi game da su kaddara ce ta nan duniya mun gane ko mutum kuma yana ruko da kaddara dan tunkuɗe su to shine yace wa ma yudadduhu sawa'un abin da ya wanance duniya ma daidai wa daida me abin da ya wanance duniya na'am banjima lahira na aka ce ad-dunya can kuma aka ce al-akhirah ashe da Allah ya sanya ma duniya wasu abubuwa da ya kaddara kuma sai ya sanya wasu kaddaran dan tunkuɗe su misali kaman yunwa da kishirwa abinda kake fargaban faruwar sa mutanen da sai kaga an zo an yi ganuwa a gari ko ba haka bane me yasa suke ganuwa suna tsoron kar a kawo musu hari ba tare da sun sani ba lokacin da al-ahzab suka taso suka dumfari Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki shawara ta Salman al-Farisi sai aka je aka yi mai aka tona khandak shi wannan khandak din ba kaddara bace Allah ya kaddara za su yi sai suka dauki wannan kaddaran domin su tunkuɗa wace kaddara harin da za a kawo musu ta yi amfani ko ba ta yi ba sai ta zama sababi ba su iya shiga Madinan ba suka zauna kuma sai Allah ya cikata musu sauran aikin saboda sun yi ta roƙonsa wa radallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqitala to dama haka lamarin yake a duniya Allah ta'ala ya sanya wasu kaddarori haka yake wizanul mukhawwaf fi ad-dunya shine ma'auni na abin da ake tsoron sa a nan duniya kaddarar sa kenan sai ake ruko da wasu ababe na kaddara wanda za a samu kariya daga waccan kaddarar da ake tsoron aukuwarta a nan duniya to shine yace wa ma yudadduhu sawa lahira ma haka take kamar a faɗa maka haka ne abin da yake shiyance shi ma da dai wa daida wato lahira ma ita ma haka take tana da kaddarar ta wuta da aljanna amma tana da kaddarar da za a yi amfani da shi dan tunkuɗewa mummunar kaddara ko kuma dan samar da kyakkyawar kaddara shine me ayyuka shine aiki mutum ba zai nade hannu babu aiki kuma yace zai shiga aljanna ba sai ya aiki i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu aikin Allah yace ayi Allah zai ga aikin kuma za a mai da mutane zuwa gare shi anan ne kuma zai musu sakamako gurgunan aikin nasu wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa kaga sai ta Allah ka sakamakon da zai samu cikakke na shiga aljanna da aiki to ma yubadduhu sawa'un me yasa ka yace fa rabbud darain wahidun domin ubangijin gida biyun ai daya ne wani gida biyu duniya da lahira ubangijin duniya shine ubangijin lahira wa hikmatuhu wahida, kuma hikimar Ubangijin guda ɗaya ce. Da ya asa hikima a duniyan preparatory ne to kiyama, dan ka sanya mizanin kiyamar yake. La yunaqibu ba'daha ba'da, ɗayan su baya warware ɗaya. Dan ka hikimar sa ta duniya daidai ne da hikimar sa ta tsara lahira, ba wanda yake warware wani. Wala yubtilu ba'daha ba'da, ɗayan su kuma baya bata ɗayan. Fa hadhihi almas'alatu, malai yace wannan mas'ala, min ashrafil masail, tana daga cikin mas'aloli mafiya daraja. In mutum ya samu kyakkyawar fahimta akan wannan mas'alar, to insha Allah yana da ma'auni mai kyau yadda zai fuskanci al'amura na kaddara. Zai san ma'auni mai kyau. Allah ka ƙara fahimtar da mu. Min ashrafil masail liman arifa qadraha, ga duk wanda ya san kimarta. Wa ra'aha haqqa ri'ayatiha, kuma ya kiyaye ta yadda ya kamata a kiyaye. Wallahul musta'an, Allah shine wanda ake neman taimakonsa. Allah ka taimake mu. Lakin sai ma zai ce amma fa, yabqa alayhi amran, ko da mutum ya samu fahimtar wannan mas'ala kamar yadda muka jita, to akwai wasu al'amura guda biyu da suka rage masa. Bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu, da wannan al'amura guda biyun ne, rabonsa da samun tsirarsa zai samu cika. Wato har yanzu akwai wata mas'ala, akwai wasu mas'aloli guda biyu da ya kamata a ƙara fahimtarsu bayan abin da muka ji a baya akan mas'alar ƙaddara, tunkuɗa ƙaddara da ƙaddara. Waɗannan mas'aloli malai yace ahaduhuma, ɗaya daga ciki, an yi arifa tafasilal asbabi, mutum ya san bayani daki-daki na sabubba, rabe-raben sabubba, tafasil, ya san rabe-rabe na sabubba, tafasil asbabi sharri wal khairi, ya san rabe-rabe na sababin sharri da sababin alheri. Ya san yaya rabe-raben su yake, wanne ne sababin sharri, wanne ne sababin alheri. Dole ne mutum ya san wannan. Menene abin da mutum in ya aikata zai kai shi zuwa ga alheri, dan kada kwacce hanya. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, to kada ya fada cikin irin waɗannan. Yan sai kaga mutum ya kama maulidi yana ta yi, ko ya kama wani nau'in zikiri yana ta yi wanda Allah da manzonsa bai ambata ba, yana ga sababi ne da zai kai shi zuwa ga sa'ada, alhali ya kuskure mu hanya. To dole sai ka san yaya rabe-raben sababi na alheri yake, menene abin da aka ambace shi sababi zuwa ga alheri, me abin da aka ambata sababi zuwa ga sharri, a fayyace tsakanin zarai da abawa. Wa takunu lahu basiratun fi dhalik, ya zamanto yana da basira a cikin wannan batu, bima yushahiduhu fil alam, musamman game da abin da yake gani yana faruwa a duniya. Ka kiyaye a duniya abin da kake gani, me yake zamantowa sababin alheri, me yake zamantowa sababin sharri, abubuwan da suke wakana a duniya menene yake zama sababin alheri, me yake zama sababin sharri. Wa ma jarwabahu fi nafsihi wa ghairihi, da abin da ya jarraba ya ga aukuwarsa ga karan kansa shi, wa ghairihi da abin da ya gani ya faru ga wani. Wai Bahaushe yace gani ga wane, ya isa wani tsoron Allah. To dole ne mutum ya san waɗannan, ya gane menene aka saba gani, in an aikata su suna sababa alheri ga mutum, menene ababen da idan mutum yana yawan yi yana sababa masa sharri, sai ya fayyace san waɗannan ya fahimce su. Wa ma sami'ahu min akhbarul umami, sannan ya hada da abin da ya ji labari daga labaran al'umomin da suka shuɗe, qadiman wa haditha, na da can da na yanzu. To malam ya ce wa min anfa'i ma fi zalik, daga cikin mafi amfanin wannan batu, abin da ya fi amfanarwa wajen ganewa menene abubuwan da suke sabbaba alheri ga mutane, menene abubuwan da suke sabbaba sharri ga mutane, yace tadabburul Qur'an, shine mutun yayi tadabburi cikin alqur'ani, ya karanta alqur'ani da kyakkyawar fahimta, ya fahimci lafuzzan alqur'ani, ya fahimci saƙon da ayoyin alqur'ani suke isarwa. Cikin alqur'ani akwai akhbarul umamil madiya, labarai na al'ummomin da suka shude. Ba komai yasa aka kawo ba, ba wai ana baka stories bane. Qur'ani baya bada story, Qur'ani yana baka kisas ne lil ibra, domin ka samu lura, ka riki izina a cikin abin da aka ambata ma. Kaza ya faru, aka ce falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin. Kage da Allah ya ambaci wannan, ka riki izina ne, ina ma da kowace alqarya za ta yi imani, sai imanin nata ya amfanar da ita, sai dai al'umman annabi Yunus ne kawai suka aikata haka. Allah bai kama su da azaba ba, su kan da suka yi imani da annabin su, sai Allah ya yaye musu azabar da aka kaddara musu ta walakanci a nan duniya, sai aka kauda musu ita. A dalilin me? Dalilin imani, kuma aka jiyar da su dadi har zuwa karewar su. Wannan ba wai kawai an baka labari bane, ana so kai tadabburi, ka fahimci cewa ashe Allah yana halakar da al'ummomi a dalilin kin yin imani. Kuma Allah ta'ala yakan azabtar da al'ummomi tun a nan duniya, wanda yakan zamanto ishara ne na abin da zai same su mummuna kiyama, a dalilin me? In sun ki imani. Kuma sai aka nuna maka ashe kenan idan al'umma ko a yanzu dan an ce falawla qaryatun amanat, ashe an yi talle ga kowace alqarya, aka mata ishara da mutanen annabi Yunus cewa su fa da suka yi imani, abinda aka kaddara musu na azabar walakanci a duniya sai ta kau, kuma ku yi imanin, in kun yi kuma za ku samu kariya daga mummunar kaddara kamar yadda mutanen annabi Yunus suka samu. To menene imanin da zai sabbaba muku haka? Ashe kenan sai ku fahimci menene imanin, ku gane shi, ku amshi saƙon, ku yi aiki kamar yadda aka muku umarni. To haka Qur'ani kullun yake zuwa. Don haka tadabburi cikin ayoyin Al-Qur'ani shine babban abin da zai amfanar da kai wajen ganewa menene sabubba na alheri duniya da lahira, menene suke zamantowa sababi na sharri duniya da lahira. Mane ce fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuhi, domin alqur'ani mai ba kalamu ne akan haka, akayin salo kuma mafi cika. Wa fihi asbabul khair wa shar jami'an mufassalatan mubayyana, domin shi alqur'ani akwai sabubba na alheri a cikin sa. Za a gaya maka cewa ga sababi na alheri, ayoyin alqur'ani suna nan barjak, duk wanda ya karanta qur'ani zai ga an gaya masa kaza zai sabbaba alheri a duniya, kaza zai sabbaba alheri a lahira, hatta a yanayin zamantakewa za a ce ku yi kaza ku yi kaza, to zamantakewan ku zai fi kyau. Hatta rigima a tsakanin ma'aurata za a ce ku dauki mataki kaza ku dauki mataki kaza, to zai sabbaba muku kyakkyawan zamantakewa. Ballantana kuma abinda zai kai ka zuwa ga sa'ada al-abadiyya, shiga aljanna. To Qur'ani yana dauke da asbabul khairi, sabubba na alheri wa sharri, da kuma sabubba na sharri. In ai aikata kaza fa to kaza ne, ko a duniya kai aikata kaza to kaza ne. Kada a tsammata cewa idan an yi jinkiri wai an kyale ne, idan azabar ta zo inna akhdha rabbika la shadid, to duk Qur'ani yana dauke da waɗannan jami'an, duka bangaren alheri bangaren sharri Qur'ani ya nuna sabubban su mufassalatan, bayani daki daki, mubayyanatan kuma wanda ake bayanin sa an fayyace. Thumma sunna, bayan kayi tadabburin cikin alqur'ani shi saka Allah subhanahu wataala ya ce kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wani littafi ne da muka saukar maka shi liyadabbaru ayatihi domin su al'ummarka da aka saukar musu su yi tadabburin ciki ba wai kawai karantawa ba Allah bai saukar da qur'ani dan a karanta shi kawai ba ba a ce liyaqra'uhu ba a liyadabbaru ayatihi su yi tadabbur lura ai istikhrajin wasu abubuwa a riki izina a fahimci waɗansu hukunci a ciki a gane hikimomin da ke cikin alqur'ani malamai Allah saka musu da alheri sun iya bakin kokarin su wajen fitarwa da hikimomi masu yawa kuma har yanzu ba a daina ba to tadabburi ake so to bayan alqur'ani mal yace thumma sunna sannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada labarai da yawa ya bada kisas cikin hadisansa ya kawo waɗansu labaran a matsayin kwatance annabi zai kawo maka kwatance ne ba asalin labari ya baka ba amma zai zo ka da sigar labari amma kwatance ne kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa mutane suna tafiya a cikin jirgi ruwa su suna kasa wasu kuma akwai bene a sama na bene su suna iya hangowa ruwa sai su jefa su debo na kasa kuma sai sun taka matakala sun hau sama kafin su jefa su debo sai suka ce kai kawan da muke tayi akan waɗannan yan benan na ai muna damun su mu ga mu kusa da ruwa mu huda kawai jirgin ruwan ya kubbugo mu diba sai na sama suka ji labari ga abin da na kasa suke sanyi za su kyale su annabi ya ce in sun kyale su su na kasan su halaka su ma na saman su halaka dan ruwan nitsewa jirgin nitsewa zai ya cika da ruwa ana su aikatawa su sun tsira kuma sun tserar da na kasa haka ne to kaga da sigan labarin ya kawo amma ba wani abu ne da ya faru ba ya kawo shi a matsayin kwatance ne dan ya nuna mana ishara cewa kada fa al'umma su bari ana laifi a cikin su ba su hana ba a kun ana laifi a cikin ku ba ku hana ba to tabbas wannan rashin hana laifin zai zama sababi na halakar al'umma baki ɗaya shi saka Allah yake wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khass to kaga waɗannan duka ibarori ne da suka zo don su nuna mana sababi na alheri ko sababi na sharri dan mai riko da sababi yanzu a cikin wannan hadisi ana nuna mana hana barna a cikin al'umma sababi ne da ke wanzar da kuɓuta ga al'umma a duniya da lahira in hanawa sababi ne da yake sabbaba halakar al'umma a nan duniya da kuma halakar su a lahira to don haka bayan qur'ani sai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaha shaqiqatul qur'an domin ita sunna cikin umani na al'qur'ani cikin umman qur'ani ba ta raba tsanjuma da tsanjin mai ko ƙaryar qur'ani yun sune alladhina yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusuli su suke raba tsakanin Allah da manzansa Allah yake wa rafa'ana laka dhikrak su kuma sun ce za su raba maganar Allah daban maganar annabi daban alhali Allah ya nuna biyayya ga annabi ma shine biyayya ga Allah man yuti rasula faqad ata Allah wal yahdhar alladhina yuqalifuna an amrihi ba fa an amru Allah aka ce ba an amrihi umarnin annabi wadanda suke kin bin umarnin annabi to ina za ga umarnin annabi lafazin qur'ani ne lafazin sunna ne a cikin hadisi yake to don haka ita sunna shaqiqa ce ta alqur'an mala yace wahiy alwahyi tsani wahayi na biyu ne wahayi na biyu ne sunnar annabi ita ma wahayi ce me dalili na kuma yanzu qur'ani shi in huwa illa wahyi ai ba qur'ani yake nufi a nan abinda annabi yake faɗa na shari'a duk abin da zai faɗa maka na shari'a ba wai duk maganar annabi ake nufi ba akwai maganar da yake faɗa ta tsaci ba ta da alaka da al'amarin da Allah ya faɗa annabi ya ce kar ku yi kilili shine ya faɗa amma duk abin da ya shafi lamari
wanda ya ta'allaka ga hidimar addini to annabi baya fatanta sai abin da Allah ya ce masa shi yasa sahabbai in sun masa tambaya annabi in ba ce masa ga abin da zai faɗa ba shi yake sai ce ni ba saukar mun komai ba idan kuma aka kimta masa aka umarce shi da faɗa to sai faɗa hukunci sallallahu alaihi wasallam to don haka ita sunna wahiyar muhayyiz zani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a ni an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi kwatankwacin sa shine me sunna wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi kaga ayatihi qur'ani ke wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba qur'anin da yake nan wal hikmata sunna ke to don haka ci ita ma a cikin ta ake samun ana samun irin waɗannan sabubba waɗanda za su zamanto sun kai mutum zuwa ga alherin na duniya ko kuma alherin na rahira wa man sarafa ilayhi ma inayatahu duk wanda ya juyar da lurarsa zuwa ga qur'ani da sunna iktafa bihi ma an ghayrihi ma to zai wadatu da su akan barin wanda ya wadace su duk abin da ba su ba za ka wada qur'ani da sunna sun wadatar maka qur'ani da sunna sun isar maka yi riko da su ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu haka Abdullahi ibn Abbas yace ku bi kar ku kaga dan an isar muku duk abin da kuke da bukata qur'ani ya zo da shi annabi yayi bayani sallallahu alaihi wasallam وهما يريانك الخير والشر واسبابهما دون القران والحديث سنا نونا مك الخير سنا نونا مك الشر كسان كوواني مفصلا كسان شي واسبابهما كما سنا نونا مك سببا الخير سببا الشر دان كسان ده ونه زكاي ركو ونه كما زكاي تاكا تصان ده شي الله من غودي مك ده wannan din mana yace hatta ka annaka to ayyuni zalika ayana bayanin da za a dinga maka alqur'ani na sharri ko na alheri ko a sunna haddai tamkar kai to ayyuni zalika ayana ga ka kana ganin abun kuru da kuru ido da ido cin da cin haka zaka ga ana wasafta maka qur'ani ba qur'ani Allah idan yana maka bayani cike alqur'ani sai ga abun gashi kana ganin sa abun ana fayyace maka shi fayau inna ma matal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama kaga in ka bi wannan kwatance sai kaga gashi ana kwatanta maka abun tas ga yadda karma mun ya gama bushewa sai ka ce haka duniya take kyal banza ce to kamar sai ka shiga taitayinka ba wani abu wanda zai kwalliya a duniya wanda zai kauda ka daga bin Allah ko da ya zo ta gabanka to za ka rika takatsantsan da shi ba za ka yadda ya raba ka da bin Allah domin ka sa akwai lokacin zai zama karma ne ya kare ko kuma kai din ka kare ko duniyar ta kare to don haka Qur'ani da hadisi suna nuna maka abu kaman kana ganin sa cul da shi wa ba'da zalik kuma bayan wannan idza ta'ammalta akhbar al-umam in kai lura da labarai na al-umamin da suka shuti wanda qur'ani ya baka labarin ko hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyamal lahi fi ahli da'atihi wa ahli ma'siyatihi da kuma kwanakin Allah dangane da waɗanda suka masa da'a da waɗanda suka saba masa ne yake nufi ayyamul la hukuncin da Allah ya kansu hukuncin da Allah ta'ala ya yi a nan duniya ga masu biyayya da hukuncin da Allah ta'ala ya yi wa waɗanda suke saba masa qabata zalika ma alimtahu min alqur'ani was sunna ma'ana abin da ka duba ka gani a nan duniya wanda ka gani ayyanan kai da idanka to sai wannan ya zan ya dace da abin da ka riga ka sani a cikin alqur'ani wanda Allah ta'ala ya nuna maka na asbabul sharri da asbabul khair wa ra'aytahu bi tafasili ma akhbara Allah bihi, kuma zaka ganshi da bayani fayyacce kaman yadda Allah ya bada labarin sa, wa wa'ada bihi, yayi alƙawarin cewa hakan zai faru. Duk abin da ka gani a duniya yana wakana, to wallahi yanzu misali sai aka yi economy da tsatan, sai aka yi economic, an shayi irin wannan economic recession a duniya, sai economy ya tashi ya tashi ya tashi ya tashi ya kai wani fifteen sa, ana ta walwala a duniya kowace ƙasa, lokaci guda kuma sai ga an sami economic downtown, economic downtown, sai abu kuma ya rikice kowace ƙasa tana ta kokowa. To waɗannan abubuwan da kake gani idan ka karanta ayan Alƙur'ani sai ka ga aina ma Allah ya faɗa ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, wannan shine al-bahqu din Allah, riba ce duk yadda ta kai kamar kumfa ce, sai ta kai sama ko sai ga ta baje. To kaga irin waɗannan ababe ka san ashe riba tana sabbaba mai lalacewar tattalin arziki, tawalwal ne ya ce. To don haka shine abin da ya ambata a nan, idza ta'ammalta akhbarat umami wa ayyam Allah fi ahdi ta'ati wa ahli ma'siyatihi sabaka zalika ma alimta min al-Qur'ani wa sunnah, sai kaga yayi daidai da abin da ka sani a cikin al-Qur'ani da sunna, wa ra'aytahu bi tafasil ma akhbara Allah bihi, kuma zaka ganshi kaman yadda Allah madaukaki ya fayyace ya bada labari da shi, wa wa'ada bihi al-qawran faruwasa, wa alimta, kuma sai ka sani, min ayatihi, daga cikin ayoyin Allah, fil afaqi, a cikin sararin sama ko sararin duniya, ma yadulluku ala anna al-qur'ana haqq, ma yadulluka fil afaqi, ma yadulluka ala anna al-qur'ana haqq, abinda zai nusar da kai cewa al-qur'ani fa gaskiya ne, duk abin da yake faruwa sai ya faru sai ka koma Qur'ani, wallahi sai ka kawai an sassa ai Allah ya ce kaza da ba, in dai mutum ya yi tadabburi da Qur'ani ya fahimce shi ya san ababen da Allah ya ambata su ne sababin alherin na duniya, su ne sababin alherin na lahira, kuma ana tamassuki da shi, ya kuma fayyace mutane sababi na sharri a duniya da lahira, kuma ana kiyaye masa, to wallahi duk abin da ya faru sai ka koma Qur'ani, zaka ga dama Allah ya ce in kaza ya faru kaza zai faru, zaka samu ansa, kaga sai ka saki samun yaqini cewa Qur'ani gaskiya ne, Qur'ani maganar Allah ne, dama Allah ya gaya mana kaza. Shi ya saka wanda ya fahimci Qur'ani ta'ammulinsa da al'amuran duniya ya bambanta da wanda bai fahimci Qur'ani, shi ya saka yanzu wanda ya san Allah yake tadabburi cikin ayoyin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in sai budu baki yayin magana akan ababen da ke faruwa, misali kamar a ƙasa yanzu ai akwai abubuwa na insecurity haka ne, ko da zunai na karanta wani abu da wani ya turo mun, wani farfesa ne na tattalin arziki ya rubuta kai wannan sabubuwa. To duk abubuwan da za ka duba yanzu za ka gana yawan magana na cewa mu mutanen Arewa sai a dinga comparing mu da mutanen Kudu, haka ne ko ba haka ba, ai ana yawan yi yanzu ko ce talauci ya kare a Arewa, jahilci ya kare a Arewa, barace barace, almajiranci, tashin hankali gabas da yamma, Kudu da Arewa, kidnapping, Boko Haram, sace sace, kutuntunu, al'amura ga suna tashin hankali, rashin aikin yi, karewar tattalin arziki, duk wata musiba za ga an faɗa a yau, haka ne ko haka ba, sai ka ga an ce Kudu kusu al'amuransu sai ci gaba yake, ba za a gansu suna sana'a kasasshiya ba, sai dai sana'a mai gwaɓi, arzikinsu yana kaza, ai yanzu Lagos ya zama kaza, a'a wane ne ya zama kaza. Duk waɗanda suke yin waɗannan maganganu kaga suna ta'allaka abin da shugabanni, akasari wallahi zaka ga masu irin wannan magana sun jahilci Qur'ani. Idan sun fahimci Qur'ani to ba za su dinga duba shi ta wannan kusurwar. Ko da ku ta wannan kusurwar in an duba aka yi bayani sai kaga abin kaman haka ne kuma hakan haka ne. Amma kuma komai kaddara mu mun fahimci ai tana faruwa da me? Tana faruwa da me? Ba haka take zuwa tana da sabab. Sababin nata lalacewar shugabanni ne gwamnonin da muke da su na Arewa. In shugabanni gwamnonin da ake da su a Arewa sun lalace me ya sabbaba lalacewar tasu? Na? Me ya sabbaba lalacewar tasu? Komai za ka samu bayaninsa a cikin Qur'ani. Ai abin da ya bambanta mu da su. Akwai musulmi a kudu, musamman yankin Yarbawa, kai dukka ma, amma sun fi yawa yankin Yarbawa. Amma musulmi kaɗan ne, waɗanda suke ansa sunan musulmi kuma ba nominal muslims ne, ba aikin musuluncin suke ba, shugaban ƙasa ma yan ce musulmi ne ko? Muslim-muslim suke. Ko ba haka ba ne? To amma na har wajen fafaro mai yaje shi ko? Ya shafa masa kansa. To, za ka ga, mu ma a nan Arewa, akwai waɗanda suke ba musulmi ba, suna nan kaca-kaca. Haka ne ko? Amma kuma musulmin sun suka fi yawa. Kuma mu da mu ne muka kafa daula, daula Islamiyya, daulatul Usmaniyya. To mu musulmi ne. Yadda Ubangiji zai mu'amalance mu a matsayin musulmi, ya bambanta da yadda zai mu'amalance wanda suke kafir. Allah ne yake la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mu a matsayinmu na musulmi idan muka aikata wani abu Ubangiji zai kama mu a kayan waɗanda suke ba musulmi. By comparison, ƙasashen yamma wanda jullunsu kafirai sun fi yawa kuma akwai musulmi. Mutanen kirki masana Allah masu tamassuki da addini. Amma idan ka kwatanta su da ƙasashenmu na musulmi su waye suka fi gaba wajen arziki da jin daɗi. Amma su wasu ta fi sako, sunan su akwai saman da ya kai gafarci. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Ba abin da ya kai shirka a yi laifi. To amma sai ga muku muka ba tsananawa. Allah ya ba mu fahimtar Qur'ani. To malam ya ce وعلمت من آياته في الآفاق إذن كأي لغة ذاك فهمت كما دعا يوين الله أجكين سيرا دونيا ما يدلك على أن القرآن حق أبن ذي نوسى لك يجيو قرآن قسكياري وأن الرسول حق كما تيوى من صلى الله صلى الله عليه وسلم قسكياري وأن الله ينجز وعده لا محالة كما تيوى الله ذي وانزد القوى من سبام سوا Allah zai wanzar da alƙawarinsa ba maka in ya ce kaza sababi ne na kaza to ko in an aikata kaza innan wannan kazan shi kuma zai faru dan duk kaddara wace malam ce fatarqu tafsilun li juz'iyyati ma arwasna Allah wa rasuluhu bihi min tafsil al-asbab al-kulliyyah lil khair wa sharr tarihi kansa idan ka waiwaya cikin duniya ababen da ke faruwa tarihi kansa tafsilun bayani ne fayyacacce li juz'iyyati ma arwafana Allah wa rasuluhu bihi na ɗaya ɗaya kwan bangarorin abinda Allah ta'ala da manzansa ya sanar da mu min tafsilil asbabil kulliyya na rabaraban sabubba da suke sabbaba al'amari a dunkule lilkhair in ma na sharri na alheri wa sharri ko kuma na sharri. Akwai asbabul kulliya abu ne wanda yake na gaba gari in an aikata kaza to kaza zai fito. Akwai juz'iyyat akwai bangarori ƙanana ƙanana ke wanda kaza specific ke na kamar a ce general sai a ce specific ga ƴan boko. Akwai general ko akwai specific. To wannan general courses, wannan specific courses. Tarihi yana fayyace mana wannan. akwai abin da zaka ga mujmalan ne idan mutane sun aikata sai yanzu kamar wancan misalin da na bayar na rotation da ake samu ai kaga wannan sababul kulli ne akwai kuma wanda yake juz'iyya na ɗaya ɗaya ko wani bangare idan ka zai faru yanzu kuma abin da yake samu mu a matsayin mu na musulmi anan arewa wayawaya baya ma ko kuma me mu tantance irin abin da muke mu a matsayin mu na musulmi sai Allah ya kama musulmi ba dan komai ba dan a gyara masa zama ai shi musulmi Allah na san shi saka daga yayi laifi za a daidaita shi yanzu ko da mutun ne wannan an sallama shi ai an sa bin nan ke nufi an sallama shi wannan shi kuma ba a sallama shi ba wanda aka sallama shi sai yayi katan laifi amma ba kula shi ba wanda ya damu da shi saboda an sallama shi amma shi wanda ba a sallama shi ba sai ya karamin laifi sai ga kuma an dauki hukunci ne zafi a kansa ko saboda ana san shi din ya daidaita ne san sa ake shi ko wancan ba a san sa an sallama shi yasa sai ya cika kowa ko a rabu da shi ai an sallama me ne to haka lamarin yake tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sun sallama mu ne eh an sallama su wataƙila su dama an sanya cikin min cuta jahannam shi ko musulmi ana son ya samu sa'ada shi ya saka daga ya an yi wani laifi sai a gyara har zama daga ya yi laifi sai a gyara su ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يا رسول الله صلى أما إذا ذكر جو ولكن قصد قلوبه فنقم لما لم يدي ليس ببال عذابك إن أكا كام متن لك لما اللي بيتو أنا سوى دي ليس أما لو كنت ذيك دي ديتا كان غير زوجي أتبوش يسوسي أما سبب بانتام كما شيكي نلا مريا لا لا الله كدي ديتا مكان تفرسو زمالا يا أمبا تامانا شكين أبو هو أبو دابيو ديتا سهرقي ديتا ما تمشي فإنتا وانا شيني نفرسو يا فهمتي منيني كشكشا سببا سببا نشرن da sabubba na alheri na alheri inda zai ku fahimta ya gane su shine a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba laifi bane ya lura da abubuwan da ke faruwa a duniya na abin da aka saba gani yau da gobe sai ya kwatanta su da abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani zai ƙara gane cewa alqur'ani abin da ya faɗa haka ne to in ya samu wannan fahimta ya ƙara samun bangare da zai cikata masa kyakkyawar fahimta na ƙaddar sai na biyu sai Allah ta'ala ke rayuwar rana ya ce ma ja da zamanin ya tana da mana ubangiji Allah ya saka musu alkhairi Allah ya musu rahama ubangiji Allah ya kyautata mana karshen abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin gada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum